يا الله يا الله نهوكا الله نكينا نروكا باروكيكا تهوكا هويبا كودا مهاتم بياني كيدا كودا مهاتم بياني كيدا. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makonni biyu da suka shige aka kafa tarihi a jihar Kano bayan da majalisar dokokin jihar ta tabbatar da DJ Aboki a matsayin babban alkalin jihar, ta kuma kasance macen farko a tarihin jihar da za ta rike wannan makamin. Matakin da ya zama wani gagarumin ci gaba, kasancewa a baya majalisar dokokin jihar Kano ta kyamincewa da mace ɗaya tilo a jerin sunayen da gwamnan jihar ya tura majalisar da za a ba shugabannin ƙananan hukumomin riko. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da mata a Najeriya ke tunatar da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da gwamnoni da aka zaɓa watanni da suka shige da su cika alƙawalin da Najeriya ta yi na ba mata kaso 35 cikin 100 na guraben gwamnati. Batun da za mu ƙara haska fitila a wannan muƙala. Bari mu faro da nazarin wannan ci gaba da aka samu a jihar Kano, inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya tattauna da masu ruwa da tsaki a fannin shari'a da suka haɗa da
Barista Ibrahim Abdullahi Shedi, ma'ajin kungiyar lauyoyi ta Najeriya reshen jihar Kano, wato MBA, sai kuma barista Amina Umar Hussein, ita ce tsohuwar sakatariya a kungiyar lauyoyi mata ta Najeriya. Barista Ibrahim Abdullahi, gashi an sami sabuwar babbar joji a jihar Kano, kuma mace ta farko a wannan kujera.
Idan muka dauko abin da ya shafi bangaren zama babban joji na jihar Kano, za mu ga daga kirkiro jihar Kano zuwa yanzu an yi guda 6 ne, har ita Honorable Justice DJ Audu Aboki, wanda a guda 6 nan ita kadai ce ta zama mace a cikin su. Wannan za mu iya cewa wani abu ne wanda yake zo sabo, kuma sannan za mu iya cewa abu ne wanda za mu ce na ci gaba, musamman idan muka dauko shi kullun kana magana akan abin da ya shafi doka kolo, kana duba cewa me source ne, daga ina aka samu damar da mutum zai zama abu. Muka zungu duba sashi na 271 na kundin tsarin mulki, shine ya faɗi yadda za a nada chief judge. Da yazo wannan section din gaba ɗaya, ko mace ko namiji, duk wanda ya cika wannan requirement din, za a ga ko ka'ida zan ce kenan, ko duk wanda ya cika wannan sharadin da yake karkashin wannan sashi zai iya zama chief judge na wannan jihar. To bisa wannan doran ne ita ma mai shari'a Justice DJ Audu Aboki ta samu kanta a wannan matsayi, musamman ka san in an zo nada shi chief judge akwai wasu turaku guda uku, ba mutum ɗaya ne zai nada chief judge ba. Shi wannan sashi shi ya ambace su. Na farko dai sai ya ce appointment din gwamna ne zai yi na jiha, amma kafin ya kwafe appointment din ana buƙatar recommendation, shawara daga ma'aikatar shari'a ta ƙasa, National Judicial Service Commission NJC, su za su yi proposal masa, ko mutum ɗaya ko mutum biyu ko ma nawa ne su turo masa, sai ya zaɓa a ciki. Sai kuma aka ce kuma sai confirmation, tabbatarwa daga majalisar dokoki ta jiha. To wannan rukuni guda uku su ne suke taruwa ko kuma suke haɗuwa su tabbatar da nada babban jojin jiha, kamar yadda ita ma anata aka bi. To a ƙarƙashin wannan sashi na 271 wannan requirement din aka cika har ta dawo. To babban abin da nake so na yi na dan ja hankali shine wanda yake abin da yake very fundamental ko kuma mai muhimmanci. Section din bai ce mace ko namiji ba, duk wanda ya cika wannan sharadin zai iya zama judge.
Yanzu za a iya cewa DJ Aboki ta cika kuma ta samu.
Ta cika ta samu daga confirmation din da majalisa ta yi. Yanzu abin da ya rage mata sai mu ce ceremonial aspect ne.
Wani biki ne da za a yi,
amma yanzu ita ce chief judge ta.
Barista Amina Umar, kamar yadda bayani ya gabata dai, gashi DJ Aboki ta lambawa shugabar kotuna ko kuma fannin shari'a na jihar Kano. Me kuke sa ran samu daga gare ta? Ko a matsayin ku na mata da suke kai komo a sha'anin harkokin shari'a na jihar Kano, misali lauyoyi da suke zuwa kotu da sauran mutane da suke da alaka da sha'anin shari'a da kotuna.
Abinda za a samu gaskiya shine babba da nake gani shine mata za su kara samun kwarin gwiwa da jajircewa duk da daman cewa idan ka duba ma'aikatar shari'a ta jihar Kano da kuma adadin alƙalan da muke da su zai nuna maka cewa kusan lambar alƙalan da muke da su na babbar kotun jihar Kano maza da mata kusan kankan ne. Idan kuma ka sauko ƙasa
kenan anan ba a barku a baya ba kenan
ba a bar mu a baya ba a bangaren shari'a shi yasa nake ga maka idan ka sauko ma kusan alƙalai da ake da su ma jistirori kananan alƙalai su ma nan kusan kankan ne. Idan kuka je ma'aikatar shari'a kusan zan ce maka ma'aikatan ma'aikatar shari'a that is lauyoyin gwamnati mata ma kusan sun so su fiyawa ko in ce sun ma fiyawa
amma kuma kamar ba a jin aman ku sosai wannan kuma sai ya nuna kamar lambar ku bata kai adadin din da kike faɗa ba misali
gaskiya sai dai in baka bibiya yanda ya kamata ba amma idan ka duba kusan alƙalan da muke da su a babbar kotun jihar Kano kowanne yana aikin sa yanda ya kamata ba mace ba ba namiji ba sosai matan da suke gudanar da shari'o'in su a manya-manyan kotuna suna kokari kuma in dai zaka bincika cikin waɗanda suke da ruwa da tsaki akan harkar tafiƙar da shari'a misali lauyoyin gwamnati lauyoyi masu zaman kansu ko waɗanda suke da wata alaka a kotu za su tabbatar maka da cewa matan nan da ake da su to suna yin abin yanda ya kamata.
Barista Ibrahim, wai menene za a iya cewa shine kalubale a fannin shari'a na jihar Kano idan aka ce fannin shari'a ya koshi babbar kotun jiha da kotun shari'a musulunci da majistori?
To babban kalubale yanzu a fannin shari'a zan iya takaita shi akan abu biyu zuwa uku. Na farko dai akwai rashin isassun ma'aikatan, ma'ana rashin isassun alƙalai. Alal misali idan ka dauko kamar jihar Kano da muke da population na mutane da yawa a kasar Najeriya kusan mutum ana magana miliyan 20 ka abinda yake a halin yanzu na population Kano ce akan gaba da yawan mutane. To amma a halin yanzu magana da nake maka a jojinan mu na babbar kotun jiha basu wuce mutum 10 ba basu wuce mutum 10 ba saboda haka kaga aikin tsakani da Allah ya musu yawa. Idan ka dauki yawan cases ku da kuke yan jarida ai kuna reporting cases sosai a Kano daga gidajen yada labaran mu kafafen yada labaran mu na gida da kuma na kasashen waje da wahala a dau wani lokaci mai tsawo baka ji an faɗi wani case wanda yake mai jan hankali ba wanda ya taso daga Kano sai ka tarar da alƙalin guda daya yana da cases sama da guda 100. Idan kuka tawo lower court ina nufin kamar magistrate court da shari'a court sai kaga alƙali guda ɗaya yana da case sun fi 300 a gaban sa
shi kadai
a rana ɗaya sai kaga alƙali ya case 30-40. To kaga in zaka bi tsarin aikin sai kaga cewa yaushe mutum ya samu kwari da isasshen bada hankali da nutsuwa attention akan case din da zai saurara a samu cikakken adalci.
A tsarin doka akwai wani adadi ne na abinda ake cewa ya kamata, abinda suke cewa misali best practice. Na san bangaren likitoci suna cewa akwai wani adadi da ya kamata a ce likita a rana bai fiye ya kamata kare zarce adadin waɗannan marasa lafiyar da ya duba. A tsarin best practice a bangaren judiciary akwai wannan misali abin din
kai tsaye ba za mu ce akwai ba amma dokar da ta sa dokar da ta maida mutum alkali ta yi masa kaidi akan cewa duk lokacin da ya zo gudanar da shari'arsa ana buƙatar psychology dinsa yanayin ya zamanto natsatse kuma mai rashin tashin hankali. To zaka ga duk lokacin shi kuma yawan aiki abu ne da yake jawo stress da yawa wanda mutum zai gaji ya kwal abin nan kafin wani lokaci. Idan zan iya bugar kirji in gaya maka cewa da yawa alƙalanmu wasu daga cikinsu kafin su gama aikin zaka ga sun zama very weak yadda in sun yi retire ma ba sa moruwa da kyau ko kuma su je su ta fama da rashin lafiya saboda wannan nauyi da aka doro musu ya biyo
rashin samun cikakken hutu.
Sannan kuma wannan shine kusan kalubale na farko rashin manpower.
To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin sauran kalubalen da fannin shari'a ke fuskanta a jihar Kano da mai yuwa galibin jihohin Najeriya. Kalubalen da babban alkali DJ Aboki za ta tunkara. Yanzu a madadin bakin namu barista Ibrahim Ametai da barista Amina Umar Hussein. Sai kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya jagoranci tattaunawa da kuma Dadi Balewa da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muka taba wa shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi dan su muke, ashe mu maza ba.